Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bam da wani dan kunar bakin wake tayar ya bararraka wani masallacin ƴan Shi'a tsiraru dake cikin makil da masu ibada a arewa maso gabashin Pakistan, ya halaka mutane akalla 56 baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka. Reshin yankin na wata kungiya mai alaka da ISIS mai kiran kanta kungiyar ISIS Shi'ar Lardin Khorasan yayi ikirarin kai harin. An kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar Juma'a a wata unguwa mai cinkushe da jama'a a yankin tsakiyar Peshawar, headquarter Lardin Keba Pantunkwa. Muhammad Asim, wani mai magana da yawun asibitin Lady Reading Hospital dake kusa da wurin, ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su. Ya gaya ma manema labarai cewa fiye da 10 daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali, kuma adadin mace-macen na iya karuwa. Harun Rashid, wani babban jami'in 'yan sanda, ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwar nan ta Kasin Kwani Baza, inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada. Wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar Mali jiya Juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati. Har yanzu ba a san inda wasu sojoji 7 suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen Mondoro, wanda ya hada da wata mota makar da bama-bamai a cewar gwamnati. An kashe 7 daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin, ba tare da bayyana ko wacce ce daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba. Da kungiyoyi masu alaka da Al-Qaida da masu alaka da ISIS duk na aika-aikar su a yankin na tsakiyar Mali. Mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauraran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaka masu ra'ayin Al-Qaida suka kwace arewacin kasar mai cike da hamada a shekara ta 2012, wanda don haka Alatilas kasar Faransa wadda ta yi ma Mali mulkin mallaka ta kai dauki ta kore su a shekara ta 2. Amma tuni mayakan suka sake haɗa kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen kasar, yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin kasashen Nijar, Burkina Faso da sauran makwabtan kasashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU jiya Juma'a, inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura Rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye Ukraine da ta yi. Yana mai cewa takalo yaki da Rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki daya. Bayan wata makamanciyar ganawa da kawayen Amurka na NATO a Brussels, Blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta EU. Wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin Karachi na kasar Pakistan ta jefa wani jigo a kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na Pashto kurkukun muddin rai a wadan satin, bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati. An yankewa kazi Tahir hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin ne saboda zargin ya shiga zanga-zangar siyasa da aka yi a Karachi, birni mafi girma a kasar ta Pakistan, a watan Disamba na shekara ta 2020. An zargi Tahir da ambato wasu kalaman cin mutunci kan wasu cibiyoyin gwamnati a lokacin zanga-zangar. Mambobi da magoya bayan kungiyar Pashtun Tahaffuz PTM a takaice, wadda kusan wata haɗaka ce ta 'yan gugurmayar Pashtun masu neman yanci da kariya ga 'yan kabilar Pashtun tsiraru a Pakistan, na zargin cewa jami'an tsaro kan garkame, tsangwami ko uwa uba kashe shugabanninsu. Hukumar sa ido kan yanar sadarwa ta internet a Rasha, Roskomnadzor, jiya Juma'a ta ce ta katse kafar sada zumunta ta Facebook a dokacin kasar. Daga bisani ma ta gindaya tsauraran sharuɗa ga kafar Twitter a cewar kamfanonin dillancin labarai. Hukumar ta Roskomnadzor ta ce ta dau wannan matakin ne biyo bayan abin da ta kira nuna bambanci har sau 26 da kamfanin Facebook ya yi ma kafafen yada labarai da cibiyoyin sadarwa na Rasha. Ta ce kamfanin Facebook ya gindaya tsauraran matakai ma shafukan gidan talabijin na Zivda, kamfanin dillancin labarai na RIA, Novosti, Sputnik, Russia Today da cibiyoyin bayanai da The Lender.ru da Gazeta.ru. Tun bayan da Rasha ta mamaye kasar Ukraine a makon jiya, kamfanonin kafafen sadarwa suka fara daukar matakan takaita samun labarai daga kafafen yada labarai na gwamnatin Rasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jihar Niger dake arewa maso yammacin Najeriya, inda ƴan bindiga dadi suka kaddamar da wani hari akan wata majami'a yayin da ake tsaka da ibada. Wannan bawan Allah da bai so mu bayyana sunansa ya mana bayanin yadda abin ya kasance da kuma yadda abin ya shafi iyalansa.
Ranar Lahadi din nan iyayena sun je church, bayan sun je church an yi service, an gama service kenan, kasa akwai elders kamar na church haka,
shugabanni
yawa, su ne suka tsaya meeting, kingin members su ne suka wuto suka dawo gida
haka.
So suna cikin meeting din nasu ne sai barayi suka shigo musu. So a takaice sun dauki mahaifiyata da babana sannan da wasu mutum hudu a ciki. Yanzu ne nake kira kuma a waya na kira shi abokin babanmu, yace sun kira shi su barayi din, suna neman naira miliyan 18. To yanzu kan kaina gaskiya ban san abin da yake mani dadi ba gaskiya a takaice. Wannan ba shine karo na farko ba gaskiya, sun shesha zuwa kai babu iyaka ma dai a takaice a nina wa sani. Don akwai last one year ago sun zo sun shiga wani kauye da ana kira Ungwan Azumi, wanda suka zo suka attacking church kuma aka kuma suka dauki mutane sun ya hannun su ta kuma wanda aka kashe ba godan kudade sannan aka sako su. Daga baya ma akwai wanda daga cikin su ma wanda sun rasa ransu ma. Gaskiya muna cikin halin tashin hankali sosai, wanda ka san irin wanga lokacin da muna ciki ga hali na rashin kuɗi da sauransu, tsadar rayuwa dai. Gaskiya muna cikin tashin hankali ba karami ba sosai kan gaskiya. Saboda kaga a yanzu ni kana kaina ma yanda hankali na ke tashi, akwai kannaina da suna gida kira na suna yi suna kuka, ni kana kaina kai ban san abin da ke yanzu haka. Ina da exam gobe ma.
Su
ban san yanda ni kan kaina ma yanzu halin, in fact ban rayuwa na tana cikin wani hali yanzu a takaice gaskiya.
To kaman kun yi kokarin sanar mun mahukunta?
An sanar da mahukunta cewa ga abin da ke faruwa.
Na'am.
An sanar musu. To sai dai sanin cewa ga matakin da suka dauka ne, wanda ni bazan iya sani ga matakin da suka dauka ba. Ka san yanda yanayin gwamnatin namu na Najeriya, duk last year ba ran lokacin da aka dauki mutanen can namu, ni karan kaina personally na je na sami ainihin mahukunta kaman sojojin da aka kawo a nan Zara.
Na'am.
zaune na je na ce musu ga abin da ke faruwa wallahi abin ya ban mamaki da ana gaya min bana yadda amma abin ya ban mamaki wanda ya kasance mutanen nan ba wanda ya zo sai bayan kwana biyu ma suke zuwa suna wani abin ga na banza wanda ni abin ya ban mamaki a yanzu dai ba wani mahukunci da ya zo wannan gari yanzu gaga a ƙarshe gaskiya abin da nake kira ga mahukunta ko in ce jami'an tsaro da manyanmu na ƙasa kowa ya ji tsoron Allah domin duk wani abin da kana yi a wannan lokaci ko a wannan duniya din nan ka san da cewa wata rana zaka koma ga Allah kuma zaka bada lissafin daidai abin da kai ai da mai kyau ne ko mara kyau ne domin mutane da dama suna kuka suna zubar da hawayen su mutane sun rasa ƴan uwansu saboda wannan abubuwan da ke faruwa ko babu wani jami'in tsaro ko wani babba wani mai mulki wanda zai ce gashi ya fito ya ce ga zai kare talaka ko wani kowa dai harka ta gaban shi ne kawai in dai ba ta shafi iyalinka ba ko ƴan uwanka ba kai ba abin da ya dame ka da wani to gaskiya ina kira ga manyanmu da kuma su shugabanninmu kowa su ji tsoron Allah ayya abin da zai iya cewa kenan su ji tsoron Allah
shi ma shugaban kungiyar kristoci Najeriya rashin jihar Niger ya tabbatar da wannan hari da aka yi akan majami'ar da kuma abin da ke cewa
mun samu labari din daga kan na Rafi local government na rika na jiya ma kan na Niger sai duka mu mu addu'a kan shi kuma su da su abduct Allah ya dawo da su lafiya yanzu ina kan shi ina tambaye su leadership na Rafi ba mu gama da tambaya din ku tukuna amma mun gama da shi zan kira ka
kwararre kan sha'anin tsaro wanda dan asalin jihar Niger ne Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya, Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma, ya yi tsokaci.
Duk wanda ya dubi taswirar Najeriya inda aka raba su gida-gida wato jiha-jiha, zai ga abin da ake kira landmass, wato fadin abinan ƙasa da area da meye da meye. Niger State tana da girma sosai kwarai da gaske. Kuma zaka irin mutane suka sake dubawa masu so su gane labarin ƙasa. Za su ga Niger State yana ɗaya daga cikin area da ko kuma wurin da yake a arewa wannan yana da duhunan wato daji in ka lura muna da game reserve na Kayinji muna da dude area wato dai area Niger dai tana da itatuwa wanda yake irin waɗannan masu irin waɗannan halayen suka so su shiga irin waɗannan wuraren su shiga ciki suna yin abubuwan da suke so bayan hakan nan kuma tana makwabtaka in ka lura ita ce bango dake tsakanin waɗannan jihohi da ake kira Nosewa wato arewa maso yamma da ake ta magana wato kaga tana da iyaka da Kaduna tana da iyaka da Kebbi tana da iyaka da Zamfara to wato za ga you know wannan dole ne ta samu wuri da zai zama kaman idan waɗannan mutane sun gudo can ne dai last point da za su iya tsayawa kafin su shiga ko jihohin yamma haka nan ko kuma su shiga jihar Kwara wanda ke da yawa sukan ji shakkan shiga irin wayannan wurare wuri ne wanda yake yana da cover wato yana da rufi wanda zai ba wayannan mutanen mafaka kuma yana da fadi inda za su iya gudu su je nan su je can dole ne su addabi wannan wurin in ka lura ba wuri ne wanda yake za a ce akwai alkariyu da yawa haka nan kusa da kusa ba za ga manyan garuruwan suna da nisa da juna duk sojan da ya kalli da abunan ground wato wuri inda zai operation ya san yadda zai applying ya shiga wannan wurin
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin sunana Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne zamu gabatar muku da shirin da dangari dake kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda yake kawance da su a yau Haruna Maimuna Ibrahim Rasini ya tattaki har garin Dargi dake cikin karamar hukumar mulkin Ibiri ta jihar Maradin Janguriya Niger inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake. Ai sauraro lahiya.
Ni sunana Alhaji Isa Jari kuma ni dan haihen Dargi na. Me yasa ake kiran Dargi da Dargi? Lalle ita Dargi abin da aka kiranta can da aka fara sara Dargi ba a gani komai sai itace kumci na itace wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sara ta in rana ta wadi sai sun yi ruwa su hawo basa su kwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zamana gari sai an ka diba an ga itace wanda icce na da aka ce madirga sai an ka ga ya hewa to ana cewa dirgun da nan sai an ka maida ta Dargi kaji muhalin Dargi kenan.
Dargi zo ki yanzu ta kai shi
to Dargi da ga yanzu da ga kawatan ta kai shekara wajen dari da 55 zuwa 60 ma shekarunta.
To da mi Dargi ta shahara da shi?
To abinda ta shahara da shi Dargi makiyaya na kuma manoma noma da kiwo shine sai kasuwanci ya an yi shi sunan abinda ta shahara da shi.
Da wace kabila da wace kabila ayi mazamna Dargi haka?
To Dargi ita dai kabila Azbinawa ta tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika Dargi suka taho tun daga Agadan inda suka yi tambar rane har da muna da tambar yau 88 yanzu ma sun kai 80 sun kai 19 eh tunda an ƙara wasu bayan wannan. To abinda suke Azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne shehoni na maye-maye malamai na limanu wanda suke Wangara na kuma akwai Zanwara muna nan tare da su sanni suna ma malamanmu. Sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai Hausa akwai wasu da ake ce ma Addawa masu gogarci na to amma kabila Addawa na to su ne muna zama da su.
Kenan za a iya cewa kenan garin Dargi sarautar tambari ne?
Eh sarautar tambari na. Mutum wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tun da an ce tambari 80 haya kai gomiya ta yanzu ai mu sarautar mu tambarawa ne tambarar na da kaji an ce tambari to shine shine babban shine sarki.
Daga ina mutan Dargi suka taso suka komo nan Dargi?
Kaji da sanka taso daga Agadir sai Ingal sai Tanis daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Kacena da Gurbir shine aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamana Ashalu daga Ashalu sai suka taso suka komo Sabon Mashi. To nan Sabon Mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan dan nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai Dargi to kaji irin zaman da sun kai. To kuma mu'amalar sa sai ta tashi daidai da Gobira Arme ya shiga tsakanin su da Gobira tunda mayakana su ma Gobira mayakana ana yaki nan tare da su sai su Gobira da yake kasa su Gobira su ne suka fara zamanin Kibiri su suka cire Kibiri. To shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane zarun maina sai aka hada Arme shi an kai ta har koki tare da su.
Wace azaka haka Abzina suka nuna a can baya gurin yaki?
Ai azaka da suka yi ai ba ƴan karamata ba. Ai babban azaka duk inda suka zo gari sai su yaki garin. Su kwashi komai su irin mutane. Ba Azbine ma shi ga yaki ma ga lokacin ma za a ce babu kamar su. Tunda akwai dawakin da agare su ma in sun ka zo wurin yaki sun ka bigi dokin sun ka sa mai kai mu suka takure shi. Duk yake sai ya cira sama sigara. Duk inda sun ka zo gari yaki suka yi. Dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki. Da tura sun ka hani yaki amma sai ne yaki mashahararri na ma maye maye. Tunda kaje tambarin ga 88 da muka fara wadi ba wanda bai zaru ta kafata yaki. Har da kuwa nan Dargi an dora zuwa ayo yaki a kwashi ke gari do a kwashi ke kaya ne da komi da duke da komi a zuri.
Kamar menene ke ci ma Dargi tuwa kwarai ko na ce kai tsaye matsala Dargi?
To Dargi muna da matsala mai dama tunda dai mu babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su yata. To wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati. Na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko da tunda dai mu nan ma akwai mu san gona nan gari mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko da ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to ko akwai wurin da koyanka ba ai ba an ka samu makaran ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to ka gani sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsala mutuwa kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shatonkin mu dan karami na an yi dan shatuwa dan karami na ba mu da matsala shi ko garin ga dare mutanen nan ya kai wajen dubu tun mu ma kusan tun da gari uku a da kwai nan ga Maiduguri tuko banda kauye kam to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen gabasai sai da dabasai sai ba suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azbin akwai jina akace ma sarkin azbin labo kanfo akwai sarkin azbin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shine ke rike da gare abbas sarkin azbin almu to yanzu shi ke rike da gare shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar da mata sarkin azbin dai shine sarkin azbin kan shi abbas almu shi ke yanzu zaman da aka zo an can dosan rasu yanzu shi ke rike da gare bayan haka nan ita dargi babban gari na nan cikin kasar Sharkwari yanzu nan jihar Sharkwari na kasar Kibiri shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Niya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Rasta ya dauko muna tarihin nagarin Darge a nan ne zan ce muku sai kuma wani shekwa idan fa Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.